Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Har yanzu dai Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da Yusuf Aliyu Harange da sauran abokan aiki, muka sake dawowa a shirinmu na hantsi na yau ranar Litinin 3 ga watan Janairun shekara ta 2022. A cikin shirin za a ji wani rahoto na musamman kan rasuwar ɗaya daga cikin manyan sarakunan ƙasar Yarbawa, Olubadan na Ibadan. Za kuma a ji wani rahoto kan taron ƙungiyar Ihya Sunna a wato Jamhuriyar Nijar, wanda ya haɗa da addu'o'i, zaman lafiya da dai sauransu. Saboda
da nasiya, saboda kar kowa ya samu dama ya ce zai dauci makami da kanshi a akwai wanda aka kebe aikinsu ne, wayannan a taimako su ga al'umma.
Kamar kowace ranar Litinin, yau ma muna tafa da shirin zauren matasan BOA wanda Nasiru Adamu Ilkaya ke gabatarwa. Akwai mu kuma da sharhin jaridun Najeriya da kuma su daga cikin ra'ayoyin da masu sauraron mu kan turo. Amma yanzu sai a kyara zama a sha kashi na farko na labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, barkanku da wannan safiyar, ta da fatar an wayi gari lafiya. Yanzu kuma sai cikakkun labaran duniya. Jami'an tsaro sun kashe mutane biyu yayin zanga-zangar adawa da mulkin soji a Sudan a jiya Lahadi, a cewar wani kwamitin likitoci. Wannan ya kawo adadin mutuwar mutane 55 a zanga-zangar da ake yi tun bayan juyin mulki na ranar 25 ga watan Oktoba, a cewar kwamitin likitoci na Sudan. Kwamitin ya ce mutumin na farko ɗan shekaru 20 ne, kuma ya mutu ne sakamakon rauni da ya samu a kansa a babban birnin kasar na Khartoum, yayin da mutum na biyu ya mutu sakamakon harbin bindiga a kirjinsa a birnin Omdurman. Har yanzu jami'an tsaro ba su ce uffan ba game da mutuwar da aka bayyana. A halin da ake ciki, Firaministan Sudan Abdullah Hamdok a jiya Lahadi ya ce zai yi murabus ƙasa da watanni biyu bayan mayar da shi kan mukamin nasa a wani ɓangare na yarjejeniyar samar da gwamnatin Gambiza tsakanin soji da kuma farar hula. A wani jawabi da ya yi a gidan talabijin, ya ce ana buƙatar tattaunawa ta ƙud da ƙud domin cimma sabuwar yarjejeniya ta kan batun miƙa mulki ga tsarin demokuraɗiyya a Sudan. Dakarun kare juyin juya halin musulunci na Iran sun ce sun kashe 'yan ta'adda guda 6 a wani musayar wuta da aka yi a kudu maso gabashin ƙasar, wanda kuma ya yi sanadiyar mutuwar wasu jami'an tsaro guda 3. Sabon faɗan na baya-bayan nan a birnin Balochistan ya ɓarke ne a kusa da wata maɓoyar mayakan da ke kusa da wani ƙauye da ke tsakiyar lardin, kamar yadda jami'an tsaro suka bayyana a yammacin ranar Asabar a shafin sunan Spar News. Birnin na Balochistan da ke da iyaka da Pakistan da Afghanistan, wuri ne da ake gwabzawa da gungun masu fasa ƙwabri da kuma masu neman ɓallewa daga tsibirin Balochist da ƙungiyoyi masu tsatsauran ra'ayi. Rahotanni na mujallar Spa ya ce an kashe 'yan bindiga 6 tare da raunata wasu 5, yayin da jami'an tsaron Basij guda 3 da ke da alaka da jami'an tsaro suka mutu, amma dai ba sanar da kama wasu mutane ba. Labaran duniyar na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington, gundumar Columbia.
Da Yusuf, kafin mu kawo muku kashi na biyu na labaran duniya, za mu nufi Jamhuriyar Nijar, inda wata ƙungiyar Islama mai suna Ihya Sunna ta yi taronta na ƙasa, wanda ya haɗa da addu'o'in neman zaman lafiya da ingantattun matakan tsaro. Tamar Abari gare ki.
Abubakar Ango shine magatakarda na kungiyar ta Ihya Sunna na ƙasa, yayi ƙarin haske kan wannan taro nasu.
Mun sami ci gaba sosai, saboda
can baya akwai jahohi kaman Diffa, akwai jahohi kaman Tilbury, akwai jahohi kaman Zandar da pratikman babu representantin mu, babu wakilai. Lalle a kama da addu'a, saboda shine makamin musulmi, ko ba haka ba? Kuma a taimako wayannan jahohi da nasiya, saboda kar kowa ya samu dama yake zai dauci makami da kanshi. A akwai wanda aka kebe aikin su ne, wayannan a taimako su da addu'o'i. Wuraren da yanzu mutanen nan suna mugun ayyuka, to dole sai da rana ne mu muna tashi mu tai mu ga Tilbury Centerville kin nan, mu yi wazi, mu yi jawabai da za mu tare da su, mu koma na tandon ku mu samu kwanciyar hankali insha Allah.
Gwamnan jihar da magaran Lawali Madugu da ya jagoranci bude taron ya nemi ƴan kungiyar su kula da halin da kasar Niger ke ciki, su karfafa addu'o'i.
Muna matuƙar farin ciki, kuma wata dama ce wadda kuka ba mu da muke wakilan gwamnati. Muna roƙo gare ku, kuma muna nema ga Allah subhanahu wataala a ci gaba da addu'a. Ba nan ba wanga zama kadai, duk wanda ya koma a gidan shi a can jihar shi a kama ma hukumman mu na ƙasa. Kawai wanda kuka sani, musulunci abu ne wanda ya girku bisa zaman lahiya, wanda zai kai mu ga mu yarda da wancan yana da inci. Kawai da nima nake da inci.
Kasancewar kasar Niger bata kubuta ba daga halin matsalar tsaro da duniya ke fama da ita. Ɗan yankin Diffa suka yi wani tsari na faɗakar da al'umma illar ta'addanci. A cewar Malam Sharif, shugaban kungiyar Ihya Usunna Reshen Diffa da ke fama da matsalar tsaro shekaru da dama.
Lalle kuma rashin zaman lahiya na ta kawo mana cikas wajen gudanar da ayyukanmu. Sai muka mai da yanayin wa'azinmu da yanda muke kiran mutane a zamanin lahiya da kawo haɗin kai, sai muka mai da shi ta zamani, ma'ana ta group, ta WhatsApp da kuma ta Facebook. Muka yi create, muka kirkiro wasu group wanda muke da'awa, wanda tana kaiwa inda hal inda muke so ta kai da'awa mu. Akwai reso, ma'ana service ana samu shi insha Allah.
Wannan tsari da kuka ya taimaka
sosai, ma ana samun nasara sosai cikin wannan group kin. Muna karantarwa, muna kira da matasa, muna kira da sauran al'umma cewa da azamna lahiya, kuma kar a yi duk abin da zai kawo tashin hankali, kuma a ba masu kawo mana zaman lahiya, ma'ana iko, a haɗin kai.
Shi ma sarkin malamai na nan da magaran Malam Bashir na Baba ya kuma yi bayani kamar haka.
Ina fatan wannan taro ya zame wa ƙasar tamu arziki na kwancin hankali a ƙasa baki ɗaya. Ana sa taron game da maganin wutacen fitilu wanda muke tsoro baki ɗaya, har ma a makwabta. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim.
Tamar Abari, murya Amurka daga magaran a jamhuriyar Niger.
To kai da Tamar, yanzu kuma ga Yusuf dauke da labaran duniya kashi na biyu.
Shugaban Amurka Joe Biden na shirin tattaunawa da shugaban Ukraine Vladimir Zelensky domin tattauna hanyoyin kwantar da tarzoma da kuma shawo kan matsalar ci gaba da jirge sojojin Rasha da ake yi a gabashin Ukraine. Babu wata nasara da shugaba Biden ya iya samu akan tattaunawa da shugaban kasar Rasha Vladimir Putin domin janye dakaru kusan sama da 100 da aka girke su a bakin iyakar Rasha da tsohuwar jamhuriyar Soviet. Duk da cewa jami'an Amurka ba su yi imani da cewar Vladimir Putin na iya yanke shawarar mamaye Ukraine ba, shugaban Amurka da na Rasha sun yi wata ganawa ta wayar tarho ta tsawon kimanin minti 50 a ranar Alhamis ɗin da ta gabata, inda shugaba Biden ya sake gargaɗin shugaba Vladimir Putin cewa Amurka da ƙawayenta na yammaci za su kakaba wa Moscow takunkumin karya tattalin arziki muddin Putin ya kai hari kan Ukraine. Duk da cewar Biden ya nuna cewar za su iya yin amfani da ƙarfin soji idan har buƙatar hakan ta taso, Prime Minister Naftali Bennett ya faɗa a jiya Lahadi cewar Isra'ila za ta ba da kashi na 4 na rigakafin COVID-19 ga mutane masu shekaru sama da 60 da ma'aikatan lafiya yayin da kasar ke fuskantar karuwar nau'in Omicron.
Gaida Yusuf da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma bari mu kada Najeriya, inda kamar yadda ba a rasa ji ba, ɗaya daga cikin manyan sarakunan ƙasar Yarbawa, Olubadan na Ibadan, ya rasu jiya Lahadi. Wakilin a yankin Hassan Umar Tambuwal ya shirya mana wannan rahoto na musamman.
Babban basaraken Ibadan Oba Salihu Akamu Adetunji Ogungunuso na daya ya rasu yana da shekaru 93 a duniya. Oba Adetunji Ogungunuso na daya ya rasu a asibitin koyarwa da ke birnin Ibadan UCH. Ya rasu ne a jiya ranar Lahadi bayan da ya yi fama da gajeriyar rashin lafiya. Olubadan dai yana mulkin kananan hukumomi 11 ne da suka kunshi babban birnin jihar Oyo Ibadan a cikin kananan hukumomi 33 da ke jihar Oyo. Rahotanni da suka fito daga fadar sarkin Kokoye Moja ta tabbatar da rasuwar basaraken kasa da wata daya da rasuwar shauna Ogomosho Obajimo Oyewumi. Olubadan na Ibadan Oba Salihu Akamu Adetunji Ogungunuso na daya anada shi Olubadan ne a shekarar 2017. Koyaya yan jihar Oyo suka ji a game da rasuwar Olubadan din na Ibadan ga wasu mazauna birnin Ibadan.
Sunana Oladotan Alimat Adeyemi.
Me zai kace a game da mutuwar Olubadan na Ibadan?
Ha, mutuwar Olubadan wallahi talahi yayi mamu ciwo. Mutum kirki ne, tana so kowa, kuma tana so ko Hausawa ne ko Biyarabe ne, tana so mu kuma ko Ibo ma, amma dai yana son jama'a, yana chautawa kuma ga mu wallahi abun yayi mamu bai mamu dadi ba. Kuma mutum mai son zaman lafiya ne, baya son fada, baya son rigima, muna son shi kurai.
Da me zaki tuna ga marigayi Olubadan?
To abinda zan tuna lokacin sa, mutum wanda bata fada, baya yin rigima, bata cin bambanci da mutane, tace to wannan ne Ibo, wannan ne Hausa, wannan ne Biyarabe, mutum mai kirki ne. To Allah ya sa shi, Allah ya jikan shi aljanna.
My name is Ikmat Olaiwaju. He's a good man. He's a very good man. He's nice to everybody. I love him so much. He's a good man.
Ikima Olaiwaju tace Olubadan na Ibadan mutumin kirki ne, mutum ne mai son jama'a, don haka tana son sa kware.
Hassan Umar Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya. A gaida Hassan, karfa a sha'afa, wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1725 da kuma 60. Ga masu sauraron majin huriyar Niger kuma za a iya samun mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM. Baya ga haka, a koda yaushe ake so, za a iya zuwa shafukan mu na yanar gizo, wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraron shirye-shiryen mu. Kafin mu kai ga shirin mu na gaba, a ɗan shakata da wannan. Kuma gefe guda, Nasiru Abdulmu Elkaya ya gabatar mana da shiri na gaba.
zauren matasa.
Masu sauraro barkamu da dawowa sabon shirin zauren matasa na VOA da ke taɓa abubuwan da ke cewa matasa tuwo a ƙwarya da hanyoyin da za a magance ƙalubalen da ya haɗa da yaƙi da jahilci, shan miyagun ƙwayoyi, bangar siyasa, har ma da masu shiga satar mutane. A sabon shirin zauren matasa na VOA na farko a shekara ta 2022. Mun sauka a Bauchi ne arewa maso gabashin Najeriya, inda muka tattauna da matasa kan wannan shekara ta yaƙin neman zaɓe, inda wasu 'yan siyasa kan ɓullo don amfani da matasan don biyan muradunsu na son zuciya. Matsalar kan faru a kudanci da arewacin Najeriya. Matasan sun haɗa da Almustapha Haji Sufi, Rayyan Ɗahiru Usman, Abdulrahman Amfen Shekal, Aminu Maimanja da Ɗanlami Hanson Baljanga. Ku kasance da shirin zauren matasa na VOA.
Faji Sufi, bari mu fara da kanka.
To alhamdulillah, gani gawa ne in ji Bahaushe ce ya ishe wani tsoron Allah. Kuma duk abin da ya wuce ƴan uwana matasa ya zama tarihi. Abin da muke fuskanta a yanzu a gaba shine ya kamata mu tsaya karatun sa. Jiya mami ta haifar ballantana yau ga siyasar ƴan uwana na matasa. An yi lokacin gwamnatin da ta gabata ta faran hula da ta dawo dinnan ta kaman Obasanjo ya gama Allah jikan marigayar addu'a yayi, ya gama Allah jikan Jonathan ya zo ya tafi, yau gashi Buhari a shekarun sa yana neman shi ma kusan saura karamin lokaci. To babban al'amari wa ƴan uwana al'umman matasa, musamman al'umman arewacin Najeriya, mafita shine kar mu kuskura mu bi yaudaran dan siyasa, ko yazo ya hada mu da gunkin sa na billboard din sa na poster, ko yazo ya hada mu da wakensa a tamfa me foton
Almustapha. Ba wai na tare ka bane, ba za a kira foto ko wani abu a matsayin gunki ba.
Na'am. Eh to ai su da shi suke yaudaran musamman ƴan uwa mata ko kuma ƴan uwa matasa su rarraba musu a matsayin wai shine abin da zai sa su yi su, wanda mutum zai yi asarar ƙuri'a sa tsawon shekara hudu a lokaci kadan a wata atamfar da bata ka karata kariya ba.
Yanzu ga kana maganan hotunan nan, yanzu abin takeici yadda ake amfani da matasan.
Wace magana yanzu?
Abdulrahman Amfen Shekal. Abin takeici yadda ake amfani da matasan, kaga matashi ya ki sana'a, bai je makaranta ba, bai je amfanar da iyayensa ba, bai je neman abin da zai ci ba, amma yana gadin fursa shi zai zo ajiye wannan fursa a bakin hanya, ya wuni a wajen sai dare yayi ya dauka ya kinkima ya kai ɗakin sa. Wannan abu na cimun tuwa ƙwarya yadda matasa suka sangantar da rayuwarsu akan irin waɗannan abu. Ba wata ɗabi'a bace wacce take da kyau. Ana wannan abin ma yana cutar da al'umma yadda ake saka matasa ake amfani da su suke saka fastoci a kan tsakiyar shoulder, yana jawo accident, yana jawo abubuwa mabambanta wanda babu daɗi a ce yana faruwa a cikin rayuwar mu.
Darin dadawa maganar fastan nan Aminu Maimanja kasan san ta ke magana. Darin dadawa fastan nan yakan hada fada juna kamar a ce inda muke da Allah ya haka. Shi Allah ya rike wannan, nima na rike wannan. A tsakanin mu sai zamana babu kamar mu'amala mai kyau a tsakanin mu. Wanda dai zamana kamar wannan yana gaba da wannan, wannan yana gaba da wannan. Irin wannan abin yana faruwa a irin wannan lokacin, don har ga Allah ni na kan zama jiyo ne ko kuma ganau akan irin wannan abin yana kasancewa live akan irin wannan abubuwan. Har ga Allah, wannan abubuwan ya kamata mu farga akai, mu duba mu gani menene matsalan da ya kamata a ce mun magance shi akai.
To alhamdulillah, sunan Allah mai son gaye barkinka. Babba abin da ya fi daga al'umman kasa shine musamman yanda zaka ga kowa ya tashi inda ya tafi yin siyasa na kasa ne ko na jiha dai bai bi matasa, amma lokacin da suka bashi dama suka taimake shi da zarar ya samu position din da yake bukata, sai ga ya cire su ya ajiye su a gefe. To shawara nake bawa especially wa ƴan uwa na matasa, mu yi tsayuwan daka in Allah ya ara mana rai muka kai lokacin zabe, mu tuno da ƴan uwan mu matasa masu jini a jika, masu tausayi wanda suka san menene matsalan kasan, in ma jiha ce sun san matsalan jahar ku, in karwar kuma ku ce sun san meye matsalanta. To irin wannan su ya kamata mu ringa dauko su, mu tallafa musu su ne da su iya daukan dawainiyar kasan gaba da kuma jahar don su taimaki al'umman kasa da mu kanmu matasa din.
To sunana Rayyan Ɗahiru Usman. Ni har yanzu abin da zan kara haka, mu matasa ya kamata mu duba su ya ake suka tafi wannan matakin. Ba karatu suka yi ba, sun taba gadin fostan wani ne? ya kamata mu ma mu koma in dan ka kasuwa zaka kai kasuwa kai ma ka zama jajirtacce ka san ka ina zaka kawo gudumawar ka kar ka zama wai kai ne za a kawo maka gudumawa ka saki jikinka kai ma ka je ka nema ka duba shi ya ake zama ka ka zama mai gugurmaya ma rayuwarka ba wai don ka zo kai gadin poston wani ko ka dauki wani hoton sa ka je kana jiran sa ko kuma ka je kofar gidansa kana bata lokaci kana tsu kai ma ka zama cewa gaba kai mai zuwa ne ka kawo gudumawa wa anguwanka ko a gidanka ba wai kar ka kasar baka duba tun daga anguwanka ko gidanka ko kannanka yau kannanka za su iya bita je zo na wannan ko kuma zaka iya yi ka san yadda zaka yi kar wani amfani da ka irin wannan lokacin tun kafin ka zo an yi baya kaman abinda wana ya faɗa malam Mustafa Sufi tun Obasanjo kullun ana ruɗe matashi wai za a maka za a baka appointment ko kuma a za a baka abun yi ko za a maka ba a yi maka ba har yanzu an ce da na gaba ake gane zurfin ruwa to fa mu fa matasan yanzu mu san fa me muke ciki na bayan mu me suka samu dan haka mu yi kokari mu kiyaye a samu mafita a wannan abu
eh haka ne kafin Abdulrahman Abdul Shekar ke magana
na Abdulrahman mun haɗe ka
yawa kullun matasa rayuwarsu kusan baya take yi a ƙasar nan kasancewan duk wani dan siyasa idan matasa suka tallafa masa yadda ya kai ga gari to yakan bar su a baya ne in ka kira wayan su ba za su dauka ba in ka je kofar gidansu mai gadin su ba zai bar ka shiga ba ƴaƴan su ba za ka gani ba in aka maka mutuwa ba za su zo su maka jaje ba in aka maka aihuwa ba za su ba gudumawa ba za su zo maka taron suna ba dan menene ba za mu yi karatun tanatsu mu daidaita tunaninmu mu saka abinda zai cece mu a cikin rayuwa a gaba ba
to
mu je Sufi
to sunana Al-Mustafa Hajji Sufi wanda ake mallakawa ne sai matasa arewa ai hakuri ni ma na shigo
Al-Mustafa Hajji Sufi gori mu ma irin wannan tambayar mana
na'am
banda wannan matsalar ta maganan poster akwai kuma wasu matasa da ɗan siyasa ke amfani da su wajen bangar siyasa
na'am
bana a Bauchi an yi irin su waɗanda ake gira ƴan
tarasuka ko ƴan kalara a Gombe
eh a Gombe kuma ko ƴan kalara
eh ko ƴan daba a Kano
a Borno ko ƴan he koma ko ina ji su ne wasu kaji suka zama ƴan ta'adda
to Allahu
alaikum shin menene me yasa matasa suke bari ana amfani da su ne alani rigo da suke ci ta dan wani ɗan lokaci ne
to abin da su ke bari haka rashin hankali da rashin tunani da rashin mafadi da kuma ba su tsaya suka kalli rayuwar a matsayin wanda zai ba su wannan abun ba a cikin sa babu ƴaƴansa sannan babu kannan matansa babu ƴan uwansa hasali makarantar ƴaƴansa daban da nasu wajen zaman sa daban da nasu wani ma baka san shi ba ina ya samu dukiyar sa ina ya sato kudin sa ina samu kudin kai baka sani ba lokaci daya zai zo ko ya fara watsa bu kudi sannan uwa uba in zai ɗebi matasan yakan tara musu kwayoyi ya raba musu yakan sai addina ya raba musu yakan sai abubuwa iri-iri ya baiwa matasa ya ce ku wuce gaba akan ɗan abin da bai taka raya karya ba to wannan mu kanmu matasa ya kamata mu yi wa kanmu karatun tanazu mu gaya wa kanmu gaskiya wannan mu muke yaudaran kanmu duk mutumin da ya zo ya ce wani ga bindiga ko kuma ai wani ga wuka wani ga adda wani ga sanda wani ga kwaya wani ga shalishin wani ga baliyan wani ga ruwan kwata duk irin wannan harkashin awaki da ake hadawa a sha to mafita kawai ko mu ki ko mu zo duk mutumin da ya baka wannan san ba mai kaunar ka bane yana so ya wasa da hankalinka da lokacinka ne da haka sai ka ce wane ina danka wane da ka kai shi Ingila ko kai shi America ko kai shi wata kasa ke karatu hada mu ni da shi ma da mu fita mu je mu abin in dai abu ne mai kyau
tabbas ina da wannan fahimta sunana Abdulrahman Anton Shekal ina da wannan fahimta tunda ake maganan cewa duk wani dan siyasa idan ya ce muku ga kayan aiki ku je ku yi aiki akan hidimar zaben sa in ya yi ku a matsayin ƴan jagaliya ba a taba samun wani wanda ya taba kalubalantar su wayannan ƴan siyasan akan cewa ku kawo ƴaƴanku mu tafi da su ba
masu sauraro anan zamu dasa aya 20 sai makon gobe in Allah ya kai mu zamu daura a madadin muryar Amurka ni Nasiru Adamu Ilhikaya da ni shirya kuma na gabatar da shirin ke cewa mu zaman lafiya wassalamu alaikum
Nasiru yanzu kuma ga baban gida Jibrin da sharhin jaridun Najeriya
sharhin jaridar ne na wannan shekara da jaridar leadership daya daga cikin manyan labaran jaridar leadership na cewa shugaban kasa Muhammadu Buhari ya kara jaddada kudirin gwamnatin Najeriya na amfani da damammaki wajen magance matsalar tsaro da rikice-rikicin yau a kasa shugaba Buhari ya furta hakan ne dai a jawabinsa na sabon shekara ga al'umman Najeriya shi ma shugaban majalisar dattijan Najeriya Dr. Ahmed Lawal ya yi da sakon fatan alheri ga 'yan Najeriya inda yake kara tabbatar musu da kudirin majalisar dattawa da na wakilai na ganin cewa ta duba kudirin sabon dokan zabe da shugaban kasa Muhammadu Buhari ya kira ta hannu akai hidawo yan majalisar ita kuwa jaridar da gajiyar cewa ta yi Allah ya haiwa Olubadan na Ibadan Oba Saliu Adetunji rasuwa yana da shekaru 93 basaraken wanda za a ce shine sarkin Ibadan ya rusu ne a babban asibitin koyarwa na jami'ar Ibadan dake jihar Oyo tinde gwamnatin jihar Oyo sai makin da sauran yan Najeriya suka fara aikewa ta sakon suna ta'aziyya bangare da rusuwan wannan basarake mai daraja ta daya sai kuma jaridar da son daya daga cikin manyan labaran jaridar son na cewa gwamnatin tarayyar Najeriya har ila yau ta kara wa'adi rajistan katin dan kasa da kuma lambobin wayan yan Najeriya wanda ne dai karo na uku da ake kara wa'adin rufe layukan wa'anda ba su rajista ba da katin yan kasa sai kuma jaridar Daily Trust daya daga cikin manyan labaran ta na cewa yanzu haka iyalai 18 ne aka sace a unguwar Zalla dake garin Uduwa a karamar hukumar Cikon dake jihar Kaduna wanda aka sace da sun hada da mata da yara haka kuma an samu rahoton kashe mutum daya garin Uduwa da yana kan hanyar Kaduna zuwa binnan gwari ne hanyar kuma da yanzu haka take nemiwa ta gagar kundila yan ta'adda da suka mamaye garuruwan da hanyar binnan gwari ake kyautatan cewa sun kai wannan hari tare da sace mutanen wannan hari dai ya zo ne a daidai lokacin da rahotanni ke cewa an kashe wasu jigajigan yan fashin daji da suka hada da Alhaji Auta da Kacalla wanda suka gagari hukumomi a jihar Zamfara babin jibrin murya Amurka daga Najeriya
akai sheka yanzu kuma sai wasu kadan daga cikin ra'ayoyin da masu sauraro suke kira suna aje mana
Assalamu alaikum. Da farko sunana Aminu Mai Shayi na garin Garbace da kuma ona kungiyar muryar Salat Karishin jihar Taraba. Babu shakka Allah ya nuna mana rana ɗaya ga watan ɗaya na shekarar 2022. Ina kuma fatan Allah ya nuna mana ƙarshen ta lafiya. Allah kuma ba mu lafiya da zaman lafiya, ba wa kafar mu zaman lafiya ya kawo ƙarshen dukkan dindindin da ta'addanci da ke faruwa a nahiyar Afirka ma baki ɗaya.
Assalamu alaikum sashen hausanan murya Amurka mai magana Alhaji Musa Amerika Siya daga kenan Najeriya mazauni Ori inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ya Allah muna neman tauki a gare ka muna neman sauki da tsawaba gare ka ya Allah waɗannan makiya Allah azzalamai makiya amana yan ta'adda jahilai wawaye dabbobi Allah kawo muna sauki ya Allah muna roƙo duk wanda adda hannu ga waɗannan goyen bayan yan ta'addan nan ubangiji Allah ya kine mai albarka ya Allah muna kira ga shugabanni su tsaya tsaye ko da ɗan dambuye ya bai jin mai ya tsaye su zagirki a wannan sabon shekara Allah kawo mana ƙarshen wannan ta'addan.
Assalamu alaikum murya Amurka mai magana Hassan Dogon Fati Basari daga nan jihar Katsina a tarayyar Najeriya. Alhamdulillah ina yi wa al'ummar musulmi karka da shigowa sabon shekara kuma ina fatan ubangiji Allah ka sa damu da dukkan alkarin da ke cikin wannan shekara ta 2022. Bisa dukkan da ke cikinta Allah ka yi mana maganinsa. Allah ka ba mu zaman lafiya da tsarewa a ƙasarmu Najeriya.
To da wannan muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai an manfa a takaice.
Jami'an tsaro sun kashe mutane biyu yayin zanga-zangar adawa da mulkin soji a Sudan a jiya Lahadi a cewar wani kwamitin likitoci wanda ya kawo adadin mutuwar mutane 56 a zanga-zangar da aka yi tun bayan juyin mulki a ranar 25 ga watan Oktoba a cewar kwamitin likitoci na Sudan. Dakarun kare juyin juya halin musulunci na Iran sun ce sun kashe 'yan ta'adda guda 6 a wani musayar wuta da aka yi a kudu maso gabashin kasar wanda kuma ya yi sanadiyar mutuwar wasu jami'an tsaro guda 3. Haka an ji cewar shugaban Amurka Joe Biden na shirin tattaunawa da shugaban Ukraine Vladimir Zelensky domin tattauna hanyoyin kwantar da tarzoma da kuma shawo kan matsalar ci gaba da jibge sojojin Rasha a bakin iyakokin
masu sauraron mu da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na hantsi sai kuma can da la'asar idan Allah ya kai mu za a ji wasu abokan aikinmu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin su Aliyu Harande da ya ce na gabatar da shirin da Salamu Abu da ya haɗa da kuma injiniya mu na sani Ibrahim Salamu sai mu karɓa ke cewa sai an jima wasalam.